Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 9 ga watan Disambar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Alheri da kanin labarai.
To Hanifa, Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Ma'aikatan jin kaya gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo sun yi gargaɗi cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara. Kana Amurka da Rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya Alhamis, inda Moscow ta saki fitacce 'yan wasan ƙwallon kwando Britain Griner, yayin da Washington kuma ta miƙa wani gawurtaccen dilalin makamai ɗan ƙasar Rasha Victor Bout.
To madalla, kanin labaran kenan. Mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Mungunu ya bayyana cewa rashin hukunta masu laifi a kasar ya haifar da matsaloli da ake fuskanta a Najeriya.
Ai, binciken nan duk wanda yake da hannu a sace-sacen mai da suke Najeriya da kasashen waje, kowa yake da hannu, ya kamata a hukunta wannan mutumin da yake tare da wayannan criminals din. Saboda haka aka kafa wannan committee din.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda hukumomin jihar Difa suka dauki wani mataki na takaita zirga-zirgar babura da keke nafe a jihar sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ake yawan samu a 'yan kwanakin nan. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai. Mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ma ba za ta so a ce an bar ta bayan China da Rasha ba, waɗanda tasirin su a Afirka ke ci gaba da karuwa. Biden bai gayyaci Burkina Faso, Guinea, Mali da Sudan ba, saboda shugabannin su na soja ne da aka dakatar daga kungiyar AU. Eritrea, yammacin Sahara da Somaliland su ma ba za su zo Washington ba, saboda Amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da su. Sai dai wasu da ake zargi da take haƙƙin ɗan adam da danniya a siyasance da suka hada da Masar da Habasha da kuma Zimbabwe za su zo taron. A hirar shi da muryar Amurka, Farfesa John Sterling, wani ƙwararre a fannin harkokin ƙasashen duniya kuma tsohon jami'in diplomasiyyar Amurka a Afirka, ya ce:
Well, look, this is an imperfect world, and so consequently you have to make trade-offs, and I think that at this moment in time it's a very good.
Ya ce duba wannan duniya fa ba bata cika goma ba, saboda haka dole ne a sasanta, kuma ina tsammani a wannan lokacin mataki mai kyau ne don gudanar da taron kolin Afirka. Ya kara da cewa akwai tambayoyi da dama, amma a ƙarshe yana da muhimmanci shugabannin Afirka su gana da gwamnatin Biden, musamman bayan gwamnatin Trump wacce ke adawa da Afirka da wariyar launin fata ma a cikin gida. Manazarta sun ce akwai yiwuwar Afirka ma za ta yi amfani da taron wajen matsawa kungiyar AU lamba don shiga kungiyar G20 da kuma samun kujera ta dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatan jin kaya gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo sun yi gargaɗi jiya Alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi da mutane da suka rasa matsugunansu ke zaune. Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders ta ce tsakanin 26 ga watan Nuwamba zuwa 7 ga watan Disamba an kwantar da marasa lafiya 256 a cibiyar kula da masu fama da cutar kwalara da ke Muniga, kusa da Goma da ke gabashin kasar. sulusun mutane ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 5 bisa ga cewa cibiyar. Sama da mutane 177 ne a halin yanzu suke zaune a wannan mawuyacin yanayin da yake Niyara Gongo da ke arewacin birnin bayan sun tsere wa mayakan M23 cikin 'yan makonni da suka shige. Ya zama tilas mutanen su zauna a sansanin wucin gadin da aka kakkafa da ganye da tampol yayin da ake fama da ruwan sama mai ƙarfi a wannan damina ta bana. Amurka da Rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya Alhamis, inda Moscow ta saki fitacce 'yan wasan ƙwallon kwandon nan Britain Griner, yayin da Washington kuma ta miƙa wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar Rasha Victor Bout. Rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a daular Larabawa. Daga baya shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya faɗa a fadar White House cewa Griner za ta dawo gida a Amurka cikin sa'o'i 24. Ya ce, "Na yi magana da ita, tana nan lafiya, tana cikin jirgi, tana kan hanyar ta zuwa gida, watanni bayan tsare ta a ƙasar Rasha cikin mawuyacin hali, ba da dadewa ba, Britney za ta dawo wajen ƙaunatattunta." Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida wa taron manema labarai cewa wannan ba zaben wane ne ba Amurka da za a dawo da shi ba ne, zaɓi ne ɗaya ko a yi ko a bari. "Na so da mun dawo da Paul Whelan a jirgin ɗaya da Britney." An tsare Griner 'yan shekaru 32 a tashar jirgin sama ta birnin Moscow a watan Fabrairu, lokacin da ta isa Rasha da zungurin tabar kwalba da ke ɗauke da man tabar wiwi a Jakarta. Fitattar 'yan wasan ƙwallon kwandon wadda ta tafi Rasha ta je ne domin yin wasa da wata ƙungiyar ƙwallon kwando ta Rasha a lokacin hutun wasanni a Amurka. Sai dai bayan kama ta aka same ta da laifi, aka kuma yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 9 a gidan yari.
To nan ba da jibawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A daidai lokacin da Najeriya ke fargaban yin hasarar dala miliyan 23 a shekarar 2023 muddin ba a dakatar da sace-sacen gurɓataccen mai ba, mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan sha'anin tsaro Janaral Muhammad Mungunu ya ƙaddamar da kwamitin binciken satar mai mambobi 12 ƙarƙashin jagorancin Manjo Janar Bari Diomu, wanda aka ba makonni 10 ya gabatar da rahoto, kamar yadda mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan sha'anin tsaro Janar Muhammad Mungunu ya bayyana wakilinmu Umar Faruk Musa a wata hirata musamman.
Wannan kwamitin da aka kafa, an kafa ne domin an ga cewa duk dabarun da ake yi yanzu za mu iya ce wajen shekaru 20 ba abin da ya tasiri. Illa dai an ci gaba da satin kuɗi da dukiyar ƙasa, an kusan durƙusar da ƙasa, an yi abubuwa da yawa domin a daina wannan abu, amma ba abin da ya ku. Saboda haka gwamnati ta takali wannan matsalan, kuma an kafa kwamiti. Kwamitin nan za su yi bincike, sati 10 aka ba su a yi binciken nan. Duk wanda yake da hannu a sace-sacen mai da suke Najeriya da ƙasashen waje, kowa yake da hannu, ya kamata a hukunta wannan mutumin da yake tare da wayannan criminals ɗin. Saboda haka aka kafa wannan kwamiti ɗin.
To amma ganin cewa ana zargin jami'an tsaro, sojoji na ruwa da na ƙasa da 'yan ta'adda ko tsagerun yankin Niger Delta da manyan kamfanoni na mai da ke cikin Najeriya, har da kamfanin mai na NPC, jami'an su ana zargin suna da hannu a ciki. Anya, ba ka ganin ko da an ban kaɗo, an yi bincike, an ba ku rahoto, ganin ƙarfinsu da galihun da watakila suke da ba lalle ne a ce za a yi musu wani hukunci ba?
To, wannan abin dai na gane tambayan naka, amma ba za a iya ci gaba da wannan abin ba har abada. Dole a hukunta mutane, dole ne a hukunta mutane, ba inda za a ce wai an ba da report ba wani abu akan wannan abin ba. Ko kuma in mutane suna da wata dabara ne a dinga jan da abin nan lokaci har gwamnatin nan wa'adin gwamnati ya kare, wasu gwamnati za ta zo. Da yake ana maganar jami'an tsaro, mutanen gwamnati, babu tabbas su waye ne a cikin wannan abin. Jami'an gwamnati suna zuwa suna tafiya ne, kuma babu mamaki a cikin jami'an gwamnati za a samu gurbatun mutane. Saboda haka dole a samu kwamiti da ba a ta da ra'ayin kanta akan wannan abubuwan wanda ba su karkashin jami'o'in gwamnati su duba su yi bincike akan wannan abin mu mika rahoton shi. Muna tabbata shugaban ƙasa da wani abu akan wannan abu.
Akwai tabbaci cewa mutanen yankin Niger Delta wanda ana ganin da damansu suna cin moriyar wannan badakalar da ake yi da albarkatun mai za su ba wannan kwamiti haɗin kai domin a bankaɗo waɗanda ke da hannu a sace-sace nan da ake yi?
A mafi yawancin mutanen da ke cikin kwamitin ga a mutane ‘yan Niger Delta ɗin kuma an kawo su ne domin su taimaka wa mutanensu. Mutanensu akwai tunanin cewa an yi masu abubuwa da yawa. Kuma jin daɗin abubuwan da aka yi masu ne amma abubuwan da aka yi masu ma da in ka lura in ka duba ka bincika aka ga ba sa ma amfana. Mutane ne kaɗan a cikin da suke samun amfani waɗannan abubuwan da aka yi masu. Duk abubuwan da gwamnatin tarayya ko ba ma wannan gwamnatin damu na yanzu ba da suka yi wa mutanen Niger Delta mu ba mu ga inda wato wannan yankin ta ci gaba ba. Domin akwai mutane ne gagararru a cikinsu da suka yi turjiya suka kekashe suka ce dole da ƙarfin tuwo in ba su da mukarrabansu ba wanda zai ji daɗin wannan abu ai cutar mutanen suke yi.
Janar Muhammad Munguni kenan mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Taron ƙasar Rasha da na Ukraine sun yi musayar wuta a yankunan gabashi da kuma kudancin ƙasar Ukraine jiya Alhamis yayin da ƙasashen biyu suke yaƙi kan yankin da Moscow ta shafe watanni 10 tana ƙoƙarin kwacewa. An yi talgudan wuta a dukkan sassan yankin Donetsk da jami'an kasar Ukraine suka ce dakarun kasar Rasha sun yi ta kai hari da manyan motocin yaƙi a garin. Gwamnatin yankin Luhansk na kasar Ukraine wato gwamnan yankin na kasar Ukraine ya ce Rasha ta tura ƙarin dakaru kusa da birnin Lysychansk a ƙoƙarin kwace ƙauyen Bilohorivka. Ya kuma bayyana harin a matsayin mai tsananin gaske. Rasha ta fara kaddamar da hare-hare da dama da makaman roka daga wurare daban-daban tun ranar Laraba bisa ga cewar babban jami'in a Ukraine da suka hada da hare-haren jirgin sama 16 da kuma harin makamai masu linzami 7.
Toma Dalla. Hukumomin jihar Difa a jamhuriyar Nijar sun dauki wani mataki na takaita zirga-zirgar a daidaita sauko keke nafi a jihar a wani mataki na yaki da matsalar tsaro. Wannan sabon matakin ya zo daidai lokacin da ake ganin al'amura sun fara dawowa kamar yadda aka saba a shekarun baya a jihar ta Difa. Don haka wannan matakin ya zo wa masu aikin a daidaita bazata kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Abubakar Isa daga jihar ta Difa.
Lura da yadda 'yan bindiga ke yawan kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar ta Difa, kuma akasarinsu ana amfani ne da adaidaita wajen kai waɗannan hare-haren. Sabon gwamnan jihar Difa Samin Yunus a wani mataki da ya ɗauka ya takaita zirga-zirgar keke nafe ne ko adaidaita daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na dare da tilasawa masu adaidaita da amfani da hasken wuta a cikin adaidaita ɗinsu a lokacin da duhu ya shigo. Hakan zai ba da damar tantance waɗanda ke cikin adaidaita ɗin tare kuma da mallakar cikakkun takardu. Daga ƙarshe a cikin wannan matakin an haramtawa masu adaidaita fita a birnin na Difa. To komi masu aikin adaidaita za su ce game da wannan sabon matakin? Maman Sale shine shugaban kungiyar masu aikin adaidaita a jihar ta Difa.
Kusan in ce maka katsan muka ji wannan labari mun ji ba daɗi sosai kwarai da gaske. Na farko kuma abinda nake so in sanar ma da al'umma wannan jiyayi ba namu bane na adaidaita kaɗai. Kusan in ce gari duk yau in aka ce an tsaye da adaidaita a ƙarfe 8 to ina ganin kusan in ce wannan walwala da muka samu ta ɗan shekaru 1 biyu ɗin nan kusan in ce yau kamar tana nema ta rushe. Kadi mu jin dadin mu rushe guda ne, ya kamata irin wannan zama in za a yi shi ya kamata a nemi wakilan mu dai koda daga dai ne daga ciki a shawara ta baki mu. Galibin wani korafi da jama'a suke kawowa wani aikin ba aikin mu bane ba, mi amma kusan in ce shawara mu ne ba yi, ba za a nemi ta jin bakin mu ma balle in muna da wani abin da zamu kare kanmu mu kare kanmu. Mu za mu nemi kusan cewa menene mafita kaman ita gwamnati ta diba irin yanayin da al'umma za su shiga. Yau in ka diba a kau a cikin garin nan mutum 1000 suke cin abinci bisa cikin addisa daidaitan nan. Ka dauki misali in kace kauyukan nan ba sa wuta, wannan kauyuka in ka dauka majority, in ka dauki kauye 30 ko dan suke kauyukan nan, akwai wanda samarin su da daidaitan nan ne za su zo su yi cafene kusan da ita da shi suke rike da iyalansu, tunda babu noma babu kiwo. Wannan kusan in ce ma wannan sana'ar matasa da shi suke rike kansu su rike iyalansu.
Dama dai hukumomin jihar Difa sun saba daukar irin waɗannan matakan bayan barkewar rikicin Boko Haram a jihar ta Difa a cikin shekarar 2015. Kahan bisani a sassauta matakan bayan da hukumomin jihar suka lura zaman lafiya ya fara dawowa. Don haka mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa, Maram Mamadu, ke danganta matakin baya-bayan nan na gwamnan jihar ta Difa Saminu Yunus da mayar da hannun agogo baya ne.
Hanawan da aka yi ba su ɗan nafe kaɗai ba ne ba, yana jima kan talakoki ma, tunda akwai waɗansu za su yi sana'ansu ƙarfe 8:30 har 10 cikin gari, in suka yi za su tafi angoyinsu. A yau kenan in aka ce nafe ƙarfe 8 ne, ba yanda za a yi ya zamna ya wuce ƙarfe 8 kenan sana'an nan nashi ya salwanta. Takardu da aka ce mutane dole sai sun yi, wannan takardun mu gani muke ba lokacin shi bane ba. Mutane in ka ce mashi yau ka bashi sati daya yayi takarda, wannan abun da ake ce ba realist bane ba, abu ne wa'anda ba mai yuwa bane ba kai tsaye. Mutanen nan in ka dauka kashi 100 bai wuce kashi daya ba a cikin moto nasu ne ba, dukkan motonan mutane suke tukawa kenan. Kudin ma ba a tara ba, ba a shirya mishi ba, balle a je ai takarda a sati daya kenan. Muna mu gani muke wannan lokaci da aka kayyade ba lokacin kayyade lokaci bane ba, yanzu a bar jama'a su yi sirkile.
Nayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa kan wannan butun, amma hakan bai samu ba. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Abubakar Isa da ya aiko mana da wannan rahoto. To masu sauraro, yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron sabon shirin Manuniya.
Manuniya. Mai sauraro tafiya sannu-sannu kwana nesa ga shekara tana shirin share shimfidar shigewa, a saboda haka mu ma za mu fara waiwaye.
Wallahi ka dauki biro ka takarda ka rubuta ka aje, zaka ga me zai faru. Abinda duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu.
Ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24, ba a bashi sanarwa ba, ba a bashi wani tuhuma ba, bai zo ya kare kanshi ba.
Tunda aka yi zabi ba a yi da yan jam'iyya, ba a cire mu zama, ba ma taro, ba ma tattauna har shekara biyu da rabi.
To shi mai sauraro, ko ka iya tuna harkar harkallar hayyakewa juna a gwamnatancen da aka dinga yi saboda abubuwan da suke ganin kamar yanci ne na yan ƙasa aka ba aka tattauye?
Ai na taba gaya miki, wataƙila sai an haƙo mutane daga kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutar Najeriya ta ba haushi kare ba zai ci ba.
Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza a arewacin ƙasar nan, sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki.
Su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya.
To sanatoci suka duba da su ba su ga cewa abin da shugaban ƙasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba.
Waɗannan fa wasu ne daga cikin muryoyin da za mu murgino muku a waiwayen da za mu fara a wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu don lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da zamu fara waiwaye. Shirin waiwaye na farko amma na 95 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke kokarin ganin ya share wa masu sauraron shi hawaye. Hawayen kuma amma na ƴan siyasa da rikicin cikin gidan jam'iyyu da aka dinga gani cikin wannan shekara, shi zamu fara waiwayawa kai tsaye. Domin kuwa a farkon wannan shekara ne aka ji rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Zamfara ya sa sanar
Sanata Kabir Marafa gaya wa duniya cewa su fa tuntuna kansu ya riga ya waye.
Wallahi ka dauki biron ka takarda ka rubuta ka aji. Zaka ga me zai faru. Abin da bi ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. To mu ci a dai mun kai ku tsaya da Allah a duba tunda dai an yi fadannan kowa ya jiya ya ganan mu idan shi. To mun ce ku ji ku ku zo ku ji. Wannan abin yanzu da kuke kan shi watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano. Ku zo ku ji dan yanda za a yi ku rike abin in kun kai sai suka a babu kai ku yan bakin ciki ne to shikenan to ku tai mu yan bakin ciki ne to ga mana yanzu muna kallo to ka saurara ka ga abin da zai faru
shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekarau na cikin jam'iyyar APC a wancan lokaci ya gaya wa duniya abin da yasa ake ganin kamar bangaren shi sun dinga yi wa jam'iyyar su ta APC a wancan lokaci ta waye
tunda aka yi zabi ba a yid ɗin jam'iyya ba a cire mu zama ba ma taro ba ma tattauna har shekara biyu da rabi babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo ku tattauna kuma yana daga cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko mu a ga dama ba kana yi to ne shi ne rigimarmu aka zo ne za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya an yi na mazaɓu an yi na local government an zo na state duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna yadda za a tafi da abin nan
game da maganar maɗuɗin ɗumurin kuɗin da aka dinga ɗurawa a ɓangaren wutar lantarki kuwa shugaban kwamitin kula da wutar lantarki na masokilan tarayyar Najeriya honorable Magaji Dawo Aliyu ne ya gaya wa manuniya a farkon wannan shekara cewa an tabkata annati kuma ya kamata a daina yi wa 'yan Najeriya ɓoye-ɓoye
an ya taɓa gaya miki wataƙila sai an haƙo mutane daga kada kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar kautar Najeriya ta Bahaushe kare ba zai ci ba kudi ne kamar Bahaushe yake cewa mallan gashin tinkiya aka sa a harkar wutar amma abin takeici shine akwai kamfanuka masu dafa wutar wutar lantarki a Najeriya wanda za su iya dafa wuta mai tarin kamar ake cewa megawatt 40,000 amma har yanzu a 4,000 muke a Najeriya
to wannan bincike da kuka fara annan a ina aka kwana yanzu
wannan bincike ba zai kare ba in ka buda wani page ne sai kan cewar abin yana da yawa to an yi kurakure manya-manya gunduma duk wanda aka ga ya kasa dama doka ta ba dama a karbe
shi kuwa shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi ga yawo duniya yayi a wannan farkon shekara cewa lalle idan talaka yana son tsira dole ne ya zabi shugabannin da suka goge masu gaskiya saboda tanan ne kawai za a samu sauye-sauye
babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin kasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki ba shugabanni wanda za su zo su sace kudin mutane ba kamar yadda ake yanzu malamai kuma da dogon gemu suna addu'a akan barawo da yake satan kudin mutane shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu ga mutum mai da aka san yayi ƙarya me yasa ba za ce yayi ƙarya ba kafin a zaben nan an ce za a sai litan mai naira 50 nawa muke sai yanzu an ce dollar za ta zama kaza nawa muke sai yanzu me yasa ba ku waye ga kun ce ya alƙawarin da aka yi mana ba cika ba
game da maganar sukuwar sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan tsarkake tsananin tsamin tsaro a farkon wannan shekara da muke shirin fita kuwa shugaban riko na jam'iyyar APC a wancan lokaci kuma gwamnan jihar Yobe gwamna mai malabu ne baje bayanin gaya wa 'yan Najeriya cewa 'yan adawa ne kawai ke son yi wa talakawan Najeriya a laye
su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya me ya suka yi saboda su inganta rayuwa na sojoji ko na 'yan sandan mu ai su ma 'yan adam ne ku 'yan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ku tambayi kuma 'yan majalisar tarayya nawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kashe a kamfanin tsaro kowa ya sani irin jirage da ya samar masu sojojin sama da kuma kayan yaki da ya samar wa sojojin ƙasa
to mai sauraro ko ka tuna taron gaggan 'yan ƙasan da ya hada da 'yan kasuwa da tsaffin masu mukamai a tarayyar Najeriya suka ce sun tattara taro ne don tabbatar da sun hana ƙasar ta karye tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lamido a wancan lokaci ya gaya wa shirin manuniya cewa kawai wasu masu kwantan kwashe kafar 'yan Najeriya ne suka tattara taron danganin sun sauya wa kawunansu sunaye
an ce gwamnatin Najeriya gabaki da ba magana fit ko ifi sun taru har su dan gote a ce su Najeriya bayan ku duku aka abubuwa daga gabaki daya ku fito gefe daya dan neman nan fara yanzu a yabo wanda ke ana mulki yanzu akwai shi gwamnatin Najeriya yana yana kai Obasanjo yayi Ardua yayi Murga yayi Jonathan yayi sannan an yi gwamnati ta ko ina kan kurje bai gida sannan a wai gari manya-manya wanda suke ci amfanin abin su zo kuma gefe daya suke za su fito Najeriya daga ina
to kai yanzu menene matsayarka game da irin wannan yunkurin
matsayina shine kaji ko idan akwai barna kowa a jami'ar sai ya ga me barnar gyara ta.
Game da tsige mataimakin gwamnan jihar Zamfarawa Malam Mahadi Aliyu Gusaukuwa mai fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya, Malam Musa Zubairu ne a wancan lokaci ya gaya wa duniya cewa bargon demokaradiyya ne kawai wasu ke son ganin ya zagwanye.
Wato abinda gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din, wato cin mutunci ne ga demokaradiyya, cin mutunci ne ga shari'a, cin mutunci ne ga tsarin mulki, cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya. Nan ba maganar siyasa bane ba, maganar tsike mutum a mulki. Akwai yanda aka shirya shi, akwai abubuwan da za a yi, akwai sharuɗan da za a yi. Kuma kar mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnan jihar Zamfara din da shi mataimakin da aka ce an cire din, dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen, kuma shari'an nan suka zo suka yi mata yankan karan tsaye. Kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta nada hannunta ta bar irin wannan mugun abin yana faruwa ba. Ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa 24, ba a bashi sanarwa ba, ba a bashi wani tuhuma ba, bai zo ya kare kanshi ba yanda doka ta suke. Saboda haka da wannan ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya.
Waiwaye adan tafiya na farko cikin shirin manuniya zai karkare ne da maganar rikicin majalisa da fada shugaban kasar da ake ganin a wancan lokacin tana ta faman kewaye kewaye. Shugaban masu rinjaye na wancan lokaci wanda tuni ya tsallake jam'iyyar ta APC ya zuwa yanzu, sanata Yahaya Abdullahi Abakar, ya gaya wa manuniya cewa majalisa fata sha karfin a rinka kiranta yar nanaye.
Mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayinsu, saboda haka ba kaman barayin jantarwa muke ba. Shugaban kasa yana shi kore kowa nan, kowa daidai yake da kowa.
To tunda shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin, ba ku iya cirewa ba, har yanzu dokar tana nan halattacciya?
Tana nan halattacciya. Ai shi ya duba nan yace a don Allah nan gehin an duba da idon rahama. To sanatoci suka duba da zuwa suka ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja, ba za su yi shi ba.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na waiwaye adan tafiya cikin shirin manuniya na 95, sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe idan muna raye. Sai dai kafin mu yi sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da mun yi ko cewa daga juma'an nan fa saura kwanaki 171 ne duk iko da damar da ke hannunsu ta mulki za a bi ta a daddaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, sai kuma ni Isa Lord Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaishe da Isa Lawal Ikra, yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Amurka za ta karɓi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Ma'aikatan jin kai a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo sun yi gargaɗi jiya Alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi na mutane da suka rasa matsugunansu. Kana Amurka da Rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya Alhamis, inda Moscow ta saki fitacce 'yan wasan ƙwallon kwandon nan Britain Griner, yayin da Washington kuma ta mika wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar Rasha Victor Bout.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. A madadin Alheri Grace Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamda wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma'assalam.